الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك من فاتك دعاء مجلس مسلاتنا من البرهان كما يد مكتسب من كراتو في فقه مالكيه في الكتاب متن الشماوي يوم رانر الخميس goma daidai ga watan al-Muharram shekarar hijira 1440 wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan 9 shekarar miladiya 2018 a wancan sati muna karatu ne a babin da yake magana akan sallar Juma'a mallan ya ambato mana ladubba na sallar Juma'a muna cikin karatun ladubba lokacin mu ya kure a daidai gurin da malam ya fara magana akan rashin magana ko nafila a lokacin da liman yake khutuba yayin da malam yake wa kadhalika yahrumu alayhi al-kalam wa nafilatu wal imam yakhutubu sawa'un kana fi khutbati al-ula aw al-thaniyah malam yake hakan nan yana haramta yana haramta wa musulmi yayi magana wan nafilatu da yin nafila wal imamu yakhutubu al halil liman yana khutuba sawa'un kana fil khutbatil ula aw ath-thaniyah duk dai ne a khutuba ta farko ne ko a ta biyu ne a kowace khutuba an hana wani yayi magana ko yayi wani aiki wanda ba na laruri ba a lokacin da liman yake khutba wannan magana ta malam kamar yadda malam yace wa yahrumu alaihi haka ne haramun ne akan duk wanda juma'a ta wajaba kansa ya halarci masallacin juma'a ana khutba kuma yayi magana sai dai idan wannan maganar da limami ne khutban ne kuma annabi kira da amincin Allah subhanahu wataala gare shi na khutba wani ya masa magana kuma bai hana ba wanda yazo ya roke shi yayi addu'ar roƙon ruwa kuma har ya amsa wannan roƙo yayi addu'a da sati ya zagayo wannan mutumin ya dawo ya sake roƙon sai addu'ar ruwa ya tsaya kuma ya ji roƙon yayi addu'ar ruwan kuma ya tsaya wannan ya nuna idan mutum mai magana da liman ne to ba a hana ba kamar yadda shi liman shi ma ba a hana shi da tsayar da khutuba ya magana a wani ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana khutuba ya ga wani ya shigo yana tsallaka mutane yake da shi kai kama kara kazo kuma kana cutar da mutane zauna da ya sau da sauran da kuma asarin da muka ambata wancan sati wanda sayyidina Umar yana khutuba sayyidina Uthman ya shigo ya tambaye shi ya akai kama kara yake ai na samu jinkiri ne ban samu dama ma nayi wanka ba sai alwala nayi sayyidina Umar yace kuma a hakan ma alwala kadai kai wannan duka yana khutba idan tsakanin mutum da liman ne to baya shiga cikin wannan haramci amma idan mutum ne da wani dan uwansa mamu sai masa magana to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutubu faqad lagawta annabi sallallahu alaihi wasallam ke dan kacewa wani sahibinka wani abokinka ko abokin zamanka ko makocinka a masallacin wajen zama kace da shi ishuru wal imam yakhutubu a lokacin liman yana huduba faqad lagawta kai ma kai lagaw kai ma mai cewa a wani ishuru din kai ma kai lagaw idan saboda a nuna maka irin yadda tsananin hanin magana yake hatta mai hanawa ma shi ma yayi laifi wanda ya lagau kuma to ba shi da juma'a wa man laga fala juma'ata lahu wanda ya lagau kuma to ba shi da ladan juma'a shine hasara a wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam man masal hasa faqad laga wanda ya taba kafuwa ya taba kafan kwani yayi wasa da kasa to yayi lagau kuma ba shi da juma'a ana khutuba sai yana zana hannunsa a kasa ko yana irga duwatsu yana wasa da su ko yana tabe ko kuma yanzu masallatayya da babu kasa yana ya sa hannu yana bin zanen tabarma ko zanen sallaya ko yana kama zaren sallayar yana ta ja yana wasansa ko ya dauki waya yana lallatsawa to duka wannan yana daga abin da yake haramta ladan juma'a da zaran mutum ya zo masallaci ana khutuba sawa'un wannan khutubar ana yin ta ne da larabci ko kuma da wani yare da zaran an riga an kira sallah wanda liman ya hau minbari kiran sallah na biyu kenan da zaran an yi wannan kiran sallah to wannan doka ta fara sawa'un liman yana larabci ne ko yana hausa ko yana turanci saboda Allah ta'ala cewa ya ce idza nudiya bis salati min yawmi jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa darul bay'a wanda wannan shine asali ka'idar da ta ainihin wato dunkulalliyar ka'ida wacce ta sanya doka bayan kiran sallar juma'a ya kuma mu'minai idan an kira yi sallah na ranar juma'a fas'au ila dhikrillah wa kuruga zuwa ga ambaton Allah wato zuwa masallaci da sauraron kutuba da yin sallar wadarul bay'a kubar kasuwanci to haka in an zo masallacin ma to babu surutu ba magana ba wani abin nan za ka ga yadda mutane suke kuskure a masallacin juma'a liman yana kutuba waɗansu suna taɗi a gefe wasu ma sun kafa daba saboda sai an yi ikama sannan su shiga masallaci waɗansu kuma tafiya suke yi amma suna taɗi wani kuma bakinsa da ya ga wani suke malam wani sannu wani sannu kado kwana biyu da zaran ana kutuba to da wanda ya zaune a cikin masallaci da wanda yake wajen masallaci da wanda ya iso da wanda bai iso ba matukar yana jin wannan kutuba to wannan doka ta hau kansa haka yana da kyau mu kiyaye malam ya ce wannafila da kuma nafila sai dai wannan nafila ita ba haramun ba ne idan har mutum lokacin ne ya zo shi nafila ta gaisuwar masallaci ita mustahabbi ne ko da ana khutba mutum ya yi idan ya shigo masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam na khutba ya ga wani ya shigo ya zauna yake da shi kai gaisuwar masallaci ne yake ban yi ba yake tashi kai don haka ko da a ce ana khutba din ya iso masallaci to zai yi gaisuwar masallaci idan masallaci ya cika to zai gaisuwar masallacin sa ko da a haraba ne matukar sahu ya iso wurin da ya zo shi amma nafila mutlaka nafila kawai bayan ya yi gaisuwar masallaci sai zai yi nafila to wannan an hana ba kyau haka wanda yake zaune a masallaci sai da aka kira sallah sannan sai da nike yi nafila ba kyau haka idan malam yana nufin wannan nafila ce to wannan kan babu sabani cewa ba za a yi ba amma idan nafila ta gaisuwar masallaci ne to ita mustahabbi ne a yi ta amma a gurguje malam ya ce wannan sawa'un kana fil khutbatil ula aw athaniya duk ɗaya ne ko a khutbar farko ko a ta biyu ba wani bambanci tsakanin khutbobin duka hukuncin su ɗaya duka wannan khutba guda biyu hukuncin su ɗaya ne malam ya ce wa yajlisu ar-rajulu haka ne wa yajlisu الرجل wala yusalli illa an yakuna talabbasa binaslin qabla dukhul al-imam fayutimma dhalik. Mala yace wajlisu rajulu, sai namiji ya zauna, wala yusalli, ba zai yi wata sallah ba. To kaga nan da malam yace sai namiji ya zauna, kamar yana nufin wanda ya zo masallaci a lokaci. Kuma kamar da muka faɗa, gaisuwar masallaci wato sunna ce, mustahabbi ne. Malam yace illa an yakuna talabbasa binaflin qabla dukhulil imam, sai dai in ya kasance ya riga da ya fara nafila, ya cuɗanya da yin nafila qabla dukhulil imam, kafin shigowar liman. Ya iso masallaci lokacin liman bai zo ba, ya yi kabbara yana nafilar sai liman ya iso. To irin wannan nafilar ba zai katsaita ba, fa yutimmu dhalika sai ya karasa wannan nafilar tasa, sai ya karasa ta kawai. To wannan kan babu wani jayayya a kai, duk wanda yake nafila liman ya zo, to zai ci gaba da nafilar sa, sai dai zai takaita ta. Wa yahrumul bai'u washira'u inda al-adhan, malam yace yana haramta yin wato sayarwa wa shira'u da saya, yana haramta inda al-adhan as-sani, yayin kiran sallah na biyu. Kamar yadda muka ambata tsazun nan, cewa Allah ta'ala ya nassanta hanin yin ciniki bayan kiran sallah. Idza nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Naka al-bay'u sayarwa, ash-shira'u saya. Naka in an hana sayarwa, to an hana me? Saya. In an hana saya kuma an hana sayarwa, sai lazumin juna ne. Duk wanda ya saya, sayar masa akai. Duk wanda ya sayar kuma, to saya akai. Don haka duka biyu Allah ya hana. Wa yubtahu in waqa'a, malam yace kuma ana bata cinikin idan ya auku. Idan aka yi shi din ana huduba, duk cinikin da aka yi shi ana huduba, to ana bata shi. Abun nufi a nan shi ne, kamar yadda muka yi da kowa usul, cewa wannan abinda duk aka hana shi na mu'amala, abinda duk shari'a ta hana shi na mu'amala, ta hani a kansa na mu'amala, to idan mutum ya aikata shi bai inganta ba. Idan bai inganta ba kuma, to mamorar wannan abin ba ta tabbata ba. Mun ya usul wanda idan ibada ne, abinda aka hana na ibada idan mutum ya aikata ba ta inganta ba, kuma ba zai samu lada ba, kuma in wajibi ne bai sauke wajibi ba, to haka mu'amala, abinda bai inganta ba aka yi shi, to mamorarsa ba ta halatta ba. Kamar a aure, mutum ya auri ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya, haka shari'a ta hana wannan auren, don haka ɗaurawa ba zai halatta masa wannan yar ba. Idan ya sadu da ita, ya yi saduwar haramu, yana nan a matsayin zina, zinan ma mafi muni da muharrama. Kamar ciniki ne irin wannan da muke magana a kai. Aka yi ciniki ranar Juma'a, liman yana khutba, to wannan cinikin bai inganta ba. Sannan wanda ya sayar, in ya ci wannan kuɗi bai ci halal ba. Sannan wanda ya saya, in ya yi amfani da wannan abun, bai yi amfani da halal ba. Saboda rashin inganci yana hana lada, kuma baya barrantar da mai aikin ibada. A mu'amala, rashin inganci yana hana zartuwar wannan mu'amala, kuma yana hana mamoratta da kuma kai wannan auto. Don haka wannan hukuncin gida kenan, hukuncin gida, hukuncin fatawa, duk cinikin da aka yi shi ana yin sallar Juma'a ko hula ko katin waya ko naman miya ko menene aka yi cinikinsa ana sallar Juma'a ko fili ko gida, a lokacin ana khutuba, afwan, lokacin ana khutuba, to wannan ciniki rushasshen ciniki ne, bai inganta ba, kuma masu wannan ciniki ba su ci halal ba. To abinda malam yake cewa shine za a bata ma cinikin. To yanzu wannan kuma ya zama bayan hukuncin gida, hukuncin fatawa, to wannan shi na bata ciniki kuma hukuncin shari'a ne, hukuncin shari'a. Wai inda a ce alkali zai samu labarin wannan ciniki, to zai rusa wannan ciniki. Da a ce za su samu sabani masu wannan ciniki, sun yi cinikin feji ana kutuba kusa da masallaci, suna ji ana kutuba, suke da cinikinsu, da aka zo sai tafi ta hada su, da tasu ta hada su sai suka zo kotu, da suka zo kotu sai wajen bincike sai alkali ya gano cewa ai lokacin da suka yi wannan ciniki ana kutuba ne ma shi. Idan ya bincike kowane bangare suka tabbatar da cewa eh ana kutuba suka yi wannan ciniki, to alkali zai yi hukuncin rushewar wannan ciniki a sakamakon sun aiwatar da shi cikin hanin shari'a, don haka bai yi ingancin da za a zo mu ana shari'a a kansa ba. To shi sa malam ya ce wa yuftakh, ana bata wannan cinikin ba zai tafi ba, in waqa'a, in har an riga da an yi shi. Malam ya ce wa yukrahu tarkul amal yawm al-jum'ah, makaruhi ne barin aiki ranar Juma'a, ba fa yin aiki ran Juma'a ba, barin aiki ran Juma'a, saboda addinin musulunci addini ne mai tsari, kuma addini ne da baya shiga haƙƙin wani, kuma addini ne da yake kula da maslahar bayi, addini ne kuma na sassauci. Wannan yasa addinin musulunci bai sanya ranar Juma'a don muhimmancin tannan ta zama ranar hutun musulmai ba, bai sanya ta a matsayin ranar hutu ba, babu wani dalili da yake nuna musulunci ya ɗauki Juma'a ranar hutu. Abinda yasa malam yace makaruhi ne ma ɗaukan hutu ran Juma'a, ya faɗi haka ne saboda faɗin Allah ta'ala فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, إذا أَكَ إِدَدْ دَسَلَّ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تُقْوَاسُ فِكِنْ قَصَفْ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كُنَيْمَا دَقَفَرَ لَا اللَّهِ نَكَ أَسْوَى يَتَفِكَ أَسْوَسَ نَأُوْفِدْ يَتَفِكَ أَسْوَسَ da sauran masu hidima, kowa ya majini ya koma aikin jininsa, kowa ya tafi harkokinsa, shi ne wabtaghu min fadlillah, kuma wannan shi ne ya fi dacewa da maslaha ta bayi. Domin idan aka ce ranar Juma'a kowa ya huta, ran Juma'a ka ce, in aka ce kowa ya huta, me zai faru? Maslahohi za su rurrushe, za su lalace, za su lalace. Wani marar lafiya ne magani yake bukata, ka ce kana hutu, ko kuma kemis ne da kai, magani ya zo sai ka rufe ran Juma'a ba ka buɗewa, kai mai kanti ne, za a sai sukari ko shinkafa ko taliya, ka rufe ka ce ran Juma'a ne, haka wannan cutuwa ce? Ko kuma kai ɗan kasuwa ne, kai din ma sai ka fita ne, kullun sai ka fita ne, abin da ka samu shi ake ci, sai ka ɗauka wa kanka ran Juma'a ba za ka fita ba, don haka abin da ka zo da shi ran Allah ya kare, ran juma'a baka fita ba ka zo kana wai kishin addini iyalanka suna ta hamma suna cikin damuwa sai kuma ka ce ran juma'a baka fita saboda kana da wata aqida ta ka ta bid'a to in ka duba sai ka ga idan za a duba maslaha ta mai fitan kansa da ta masu bukatuwa a wajensa to zaka ce musulunci addini ne da yake mura'atin masalih kuma daukan huturan juma'a sanadin ita juma'a ce zai haifar da cutuwa da cutarwa dan haka ba wata hikima a cikin sa yasa malam yake makaruhi dike Allah ta'ala umarnin da yake cewa in kun kidar ku tafi ku neman falalar Allah ba umarni ne na wajibi ba ba dole bane daga masallacin juma'a sai dai ka tafi kasuwa ko kuma office ba wajibi bane amma dai tunda Allah ya umarni da hakan to wannan yana nuna cewa shine abin da Allah madaukakin sarki ya fifita mafi karanci a kira shi halal halal amma mafi daraja domin idan aka ce komawa gida halal ne fita neman halal ne to wanda Allah ya faɗa yafi daraja shine a fita neman in dai mai fita neman ne sai dai dama mai komawa gida ne shikenan al-muhim makaruhi ne mutum yana da aiki ranar juma'a ya tirsasawa kansa daukan hutu ran juma'a sai dai idan dama ba shi da aikin aikinsa dama baya zuwa ranar juma'a ko kuma juma'a ta an waye gari babu kayan da zai sayar din ko babu aiki a hannunsa da zai je yayi shi magini ne ko wani abu makamancin haka to wannan kam malam yace wa tanaffulu al-imami qabla al-khutba hakan nan makaruhi ne nafilal liman kafin khutba makaruhi Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yake zuwa ya ja sallar juma'a ba a taba ganin rana daya ya zo masallaci yayi sallar nafila sannan ya hawo munbari ba da zarar liman ya zo masallaci zai yi sallama wa masallata ne sai a kira sallah in a kira sallah sai ya fara khutba to haka liman da ya shigo zai yi sallama ne ya hawo munbari sai a kira sallah sai ya hawo khutba dan haka makaruhi ne liman ya tsaya yin nafila kafin shiga kafin yin khutba kuma in zai yi nafilar ma a wani lokaci zai yi ta kafin a kira sallar kenan ko ku bayan an kira sallah kaga kafin a kira sallah bid'a ne liman ya zo masallacin kuma ba kira sallah ba ya saba wa shiriyar manzon Allah sallama idan kuma bayan kiran sallah ne kuma bid'a ne a kira sallah kuma liman ya shiga nafila da an kira sallah hudu ba ake malam yace wa kadhalika yukrahu lil jalisi an yatanaffala 'inda al adhan al awwal hakan nan makaruhi ne ga wanda yake zaune a cikin masallaci yayi nafila yayin kiran sallah na farko abin da ya shahara wajen jumhurin malamai ranar juma'a akwai kiran sallah guda biyu kiran sallah farko da kiran sallah na biyu duk da cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan na farkon lokacin umar babu wannan na farkon a lokacin abubakar babu wannan na farkon lokacin umar babu wannan na farkon lokacin usman radiyallahu anhu shine ya ainihin wato sanya kiran sallah na farko lokacin da madina ta kare girma hada hadar kasuwa ta fara yawa kuma ba wani lasifika ake da shi ba dan haka in an kira sallar ma a masallaci ba lalle wanda suke kasuwa su kiran sallar ba saboda hada hada ta yi yawa to ganin cewa mutane ba sa farga ga doka nan in an kira sallah ba a ciniki to mutane kuma ba sa farga da lokaci inda lokacin ba agogo ne da su ba dan haka sai a zo a liman ya zo a kira sallah, mutane kuma suna can ƴan buhuna suna ta ciniki. To wannan abun Sayyidina Uthman sai ya ga akwai bukatar a yi wa abun tsari. Sai ce, to shikenan yanzu za mu dinga sa kiran sallah wanda za a nabbahar da mutane cewa lokaci ya karato. Sai ya sa ladanin bakin kasuwa, wanda yake zuwa bakin kasuwa ya kwalla kiran sallah. Idan aka yi wannan kiran sallah na bakin kasuwa, to ka sani cewa an kusa a yi kiran sallan da doka za ta haukanka, don haka sai ku shirye-shiryen barin abin da kuke. Saka daga nan sai mutane su dakatar da hidimominsu. Sai da lokacin da za a yi kiran sallah kuma na biyu na zuwan liman, to hada-hada an daina yinta, kowa zai jiyo kiran sallah. To wannan ita ce hikimar da ya sa ake kiran farko, wanda ake cewa kiran wanka. To Khalifa ne Rashid Uthman ibn Affan ya zo da wannan kiran sallah, sunna ce tasa, kuma zamaninsa sahabbai ba su yi masa runto ba, kuma a haka aka ci gaba da ganin masallatan juma'a na musulmi, jumhurin malamai ma suka tafi akan shar'antuwar wannan kiran sallah, saboda Khalifa Rashid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyina min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib. Ku rike sunnata da sunnonin khalifofina a bayana. Wannan yasa malamai suka karbi wannan kiran sallah hannu bibbiyu, kuma suka amince da shi a matsayin kiran sallah na farko. Don haka wannan kiran sallah na farko a lokacin da aka yi shi, sawa'un a masallaci ne ko a bakin kasuwa, tunda yanzu wadatar abin magana ya sa ba bukatar sai an je bakin kasuwa a kira sallah. To a lokacin da aka yi kiran kodi wannan kiran sallah na farko, wanda yake masallaci yake zaune, already ya je masallaci, ya yi gaisuwar masallaci, ya yi nafila, yana zaune a cikin masallaci, sai aka zo aka yi kiran sallah farko, to makaruhi ne ya miƙe da zarar an gama kiran sallah ya ce zai yi nafila, makaruhi. Saboda sallar juma'a ba ta da nafila ratib, kun san rawatib ba, nafilin na ratib na rawatib, kafin sallar asuba akwai raka'a biyu, kafin azhar akwai nafila, kafin la'asar akwai nafila, bayan magariba akwai nafila, bayan isha akwai nafila, wanda wannan shine yake bada ainihin wato raka'a goma sha biyu da azhar, bayan azhar akwai nafila. To amma idan ran juma'a ne, to ita juma'a ba kamar azhar bace, ba ta da ratib, kafin ta ba nafila ratib, sai dai wanda ya je masallaci ya iyaye ta sallolinsa yadda ransa yake so, amma ba da sunan ratib. Ita sallah, ita nafila ratiba, ana yin ta ne bayan shigar lokacin sallah, bayan kiran sallah, tsakanin kiran sallah da ikama ake yin ratiba. Su salloli masu rawatib din tsakanin kiran sallah su ne da shiga sallah. Yanzu misali sallah azhar, wanda ya je shi masallaci tun irin karfe 11 nan, yayi gaisuwar masallaci, yana masallacin, yayi nafilfili, sai ya zauna yana ambaton Allah har rana ta karkata, sai ladan ya zo ya kira sallah azhar. To ai ladan yana gama kiran sallah azhar, shi kuma zai iya miƙewa sai ya nafila ratibar sallah azhar. Ko da mutum yana masallaci, asuba ta yi, aka kira sallar alfijir, zai tashi ya yi rakawo'i biyun nan na alfijir. Ko da mutum yana masallaci, aka kira azhar, zai tashi ya yi nafila. Ko da yana masallaci, aka kira la'asar, zai tashi ya yi nafila. Don haka amma in sallar juma'a ne yana masallacin yana zaune sai aka yi kiran farko ba zai tashi nafila ba na biyu ko kun ji dama mun yi bayani akai dazu lokacin kutuba ne ba a nafila nan wasu malamin suka ce a'a sai amma idan ba wai an hana nafila bane kwata kwata tunda ba kira na biyu bane kira ne na farko kuma manzon Allah sallama yana ci ina cewa wanda yayi wanka yasa akai wanka ya kyautata alwala ya tafi masallaci ya sallaci abinda Allah ya ga damar ya sallata ga wannan ya nuna cewa ran juma'a idan mutum ya je masallaci ba iyakance masa yawan sallar da zai yi ba dan haka musulmi yana da damar yayi tayin nafila a masallaci har a kira sallar khutuba to daga nan ne dole ya bar nafila to me yasa nan aka ce makaruhi ne an yi kiran sallar farko ya tashi nafila nafilar aka hana a'a ba nafilar aka hana ba wani abu ake jin tsoro wannan ana ce masa saddud zari'a wato a toshi wata kafa ta barna nafila a lokacin ta halatta amma abin tsoro shine idan har za a kira sallah liman ladan yana gama kiran sallah sai mutane su dinga miƙewa suna nafila musamman mutanen da ake ganin aikin su a koya to wannan abin da suke yin zai haddasa wani addinin da babu shi amma wa wanda suke masu karancin ilimi wanda su gani suke kawai koyi to za su dauka cewa in an kira sallar farkon juma'a akwai nafila sai kuma a kama yin nafila idan ba a tare abun ba wata rana sai a samu mutane a cikin wani zamani da sun shar'anta wa kansu yin wannan nafila kuma a zo a ce musu bid'a ne ai ta rigima da su to shi yasa malam ya faɗi wannan amma zance mai inganci shine ba a hana mutum yayi nafila ba da babu ne kawai haka muke kai zance mai inganci ba a hana mutum yayi nafila ba idan ya je masallacin juma'a sawa'un kafin kiran farko ne ko bayan kiran farko sai dai idan an yi kiran farko to kar ana gama kiran sallar ya miƙe yayi nafila ya dan jira tukunna ya samu lokaci tsakanin kiran sallar da nafilar ta su saboda kar wani ya gani yayi tsamanin da an yi kiran sallar akwai nafila kamar yadda ake wa sauran salloli malam ya ce ويكره حضور الشاب للجمعة مكروهي ني حلرتن متاشيا متاشيا صلى الجمعة أما صوفي بغوغو ده أنيا را بچف بچف سوسا إيزوا أما دنير مچمالا مالا يكي مكروهي ني سوى ده صلى الله عليه وسلم za ta fitini mutane to nan fa sallah kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana mata masallatayyar Allah amma yanzu saboda gudun fitina aka ce kar danyar mace ta je ta amma yanzu subhanallah kuga yadda muke rayuwa da danyun mata a ofisoshin mu da danyun mata a makarantu mala da kwalaye da ka gansu shiga kuma haka ta tashin hankali haka za a zo ana gaggaure jiki ka gani kaga wannan akwai hatsari sosai gaskiya sun ya samu kansa a cikin irin wannan rayuwa ya kamata ya dinga yawaita ambaton Allah madaukakin sarki ya dinga yawan isti'aza daga sharrin shedan kuma ya kasance mai rinsa idansa yayi abin da ya kai shi bakin larura ya tsallake ya bar wajen amma ba shakka fitina ce idan mutane suka dauka suka sake da irin wannan rayuwar to imaninsu ya dinga lalacewa kenan ya dinga tarwatsewa kenan saboda kullun inda zaka dinga sawa mata ido tana gauraye jiki kana kallanta zo ka zauna kusa da ita kana to fa kullun ƙara kusa kake da ita tun kana zama kuna zama nesa nesa har za a dinga dan matsowa kai magana kai ma ka amsa kai ma kai magana ta amsa shikenan karshe sai a zama kawai sai a shiga a dashe shikenan sai a dinga tafawa ta rana sai a fara tingada tare sai ga abubuwa sun lalace makaruhi ne dan ya taje masallacin juma'a to amma ba haramun bane ba laifi bane musamman idan akwai wurin su a kebe sannan kuma hanyar shigar su da fitar su ba daya yake da maza ba sannan kuma suna nan mutahajjibat cikin hijabin su irin na musulunci ko da an gansu akan hanya ba za su dauki hankali ba to a irin wannan yanayi ba abin da zai hana dan mace ko wace irin mata je masallacin juma'a ba abin da zai hana musamman irin gine-ginan mu na masallatai ya ne yanzu zaka san akwai wurin mata daban shi mallan da yake wannan magana su abinda su ba su san irin abin da muke yi yanzu nan ba a ce masallaci sai ai demarcating sai a rabe wajen mata abin a tare ko a gine ko a sa wani abu abin plywood abin ko a sa wani labule a tare su ba haka suka sani ba tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin magabata mata suna zuwa masallaci kuma ba wani labule tsakani kawai suna baya maza suna gaba don haka kun ga dole su dinga yin kaffa kaffa sama da mu yanzu tunda mu yanzu mun kirkiro kanmu wani tsari to kaga maza ba sa ganin mata kawai Allahumma illa a raba wurin shiga sannan kuma matan su kasance a cikin hijabi mai tsare mutunci wa kadhalika safaru ba'da al-fajr hakan nan yin tafiya bayan sallar al-fajr ranar juma'a makaruhi ne wannan mun yi magana kai wancan satin ba wallahu a'lam mallan yace Allah shine mafusan to babu salatil janazati babin sallar janaiza aljanaza da aljinaza duka larabci ne aljanaza gawa aljinaza makara abin da ake daukan gawa a kansa wannan babi na sallar janaiza mallan ya kawo shi yayi magana kadai akan sallah alhalin janaza idan an ce janaza to ba ta takaita kadai akan sallah ba malamai idan sun yi babin janaza to sukan dauko wadansu suna daukowa tun daga ihtidar wato abinan gargara lokacin mutuwa har zuwa ma ba'dal maut abin da yake bayan mutuwa zuwa wanka ma ba'dal maut wato abin da musulmi yake bukata na kulawa bayan ya mutu sannan su yi magana akan wanka sannan su yi magana akan likafani su yi magana akan sallah su yi magana akan rakiya su yi magana akan bunnewa waɗannan abubuwa guda bakwai su ne babin janaza yake bukata to tunda karatunmu na ashimawi ne ba wani babban littafi bane a gurguje ba faɗaɗawa mun sani cewa musulmi lokacin da aka ga yazo mutuwa to akwai bukatar alakkana masa kalmar shahada a dinga ambaton Allah a wajensa kuma a dinga fadan alkhairi a wajensa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje duba Abu Salama yana gargara yayi musu wasiya da a dinga fadan alkhairi saboda mala'iku suna amin lokacin akan abin da duk ake fada al'aure sannan a dinga ambaton Allah domin shi ma ya ambata Allah sannan alakkana masa la ilaha illallah idan ya samu dama ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam yake laqinu mautakum la ilaha illallah fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna tulakkana mautan ku la ilaha illallah kalmar shahada domin duk wanda karshen maganarsa ya zama faɗin la ilaha illallah ne zai shiga aljanna shi yasa ana son an ga mutum yana shirin gargara ya shiga cikin wani hali to ya zama tare da shi akwai mutanen kirki da suka san ya kamata kar a bar shi ya mutu haka ba tare da an matsa masa da fadin la ilaha illallah ba kuma wasu malamai suna cewa ba a ce masa kace zance mai inganci ana iya ce masa kace kace la ilaha illallah za a iya gaya masa haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqinu tulqana musu talqini kuma shine ka fada a fada kuma ba kafa dokar cewa an kafa dan nan kar ka ce masa ya fada ba mai talqini yana iya cewa ka fada abin da na fada yana iya fada kuma a ji shi a dauka sannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Talib ya zo cikawa yace da shi ya am qul la ilaha illallah yace am kace la ilaha illallah kaga wannan ya masa umarnin ya fada idan mutum ya cika to ana kuma bukatar yanzu yana da waɗansu hakkoki na bayan cikawarsa hakkokinsa na bayan cikawa shine a rufe masa idonsa a rufe masa bakinsa idan bakinsa a buɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ummu Salama take ba da labari yana ya je shi duba Abu Salama kuma Abu Salama lokacin ransa ya kawo ƙarshe Abu Salama ya cika a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idanuwansa suna bude annabi alaihi salatu wasallam ya sa hannunsa mai albarka sai ya rinsa idanuwan Abu Salama sai yake cewa innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar rai idan aka zare shi gani yana binsa don haka idan mutun ya mutu galibi idanuwansa suna bude wani agwale wani kuma almushe saboda ido yana din rai lokacin da aka zare shi yana ganin sa Ibn Hajar yace yana gani ne ina za a yi da shi to kuma tunda an riga an cire shi to ba hali ya mayar ya rufe tunda babu ra yanzu ku ne za ku sa hannu sai ku dora akan fatar idan sai ku jawo ta ku rufe in dai lokacin ne aka yi rasuwar to in Allah ya da idan zai rufe sai dai idan ya dade ne ba a yi masa wannan ba to shine sai a yi ta yi ba zai rufe ba saboda jikin kuma zai tsaya ne kowane abu zai tsaya a yadda yake ba zai yi motsi ba ya zama abin tausayi sai kuma a lullube shi ba a barinsa a bude haka sai dai idan mai harama ne idan mai harama ne na hajji ko umra ya cika a cikin kayan harama to shi ba a rufe kansa sai a rufe iya wuyansa amma ba za a rufe fiskarsa da kansa ba amma in ba mai harama bane to sai a rufe har fiska ba a barin fiskar mamaci a fili shi mamaci yana da alfarma yana da darajar da ba a barin sa a fili haka zaka ga a yanzu mutane suna daukan hotunan gawa suna yadawa Allahul musta'an tarbiya bata ishe mu ba ilimin addini bai ishe mu ba an jefo mana waɗansu abubuwa waɗanda za su cutar da mu muna rike wayoyi abin da yake cikin wayan nan ya wuce ilimin mu na addini wayan nan ta wuce tarbiyar da muke da ita ta addini waɗannan social media ci gaban su ya wuce ilimin da muke da shi ko tarbiyar da muke da ita ta addini shi yasa kowa abin da ya ga dama yake yi da yawa babu tarbiya babu sanin ya kamata babu aiki da ilimi tunda ba a yi ilimin ba aka rungume ta kuma ta zo a daidai lokacin da ta kar duk wani amfani ta kashe mutum kawai murus mutum yana ji yana gani ba zai abin da ya amfane shi ba yana latsa-latsan waya don haka sai ya zama shi kansa karatun yanzu waya ta hana yinsa amma ba daidai bane ba a dinga ɗaukan hoton gawa ko an yi hatsari ko a gadon asibiti ya cika a zo ana yaɗawa ko kuma wani dan uwanka ya tuka ka zo ka dau hoton fiskar sa gawar kana yadawa ko kuma wani wai ana tafiyar sa wai yaro ko ana tafiyar sa ɗan uwansa wani sai ga wannan abin wai aikin lada yake yana posting yana share fa aikin lada bane kuskure ne ina ruwanka a ina ya mutu wanda ya mutu a wajen su suke da haƙƙin neman waye shi ba hukuma ne kai hukuma ne me aikin ka kai a wajen babu wani fa zaka ga da kayan harama a Makka ya rasu alhaji ne an zo a Najeriya ana ta yada hoton sa cewa wannan bawan Allah alhaji ne ya rasu ana neman ƴan uwansa ka ji ƙaryar banza ƙaryar wato shin ba ku san cewa wato ba ku ba masu yin abun ko saboda ku nan duk wanda yake nan baya yi aiki shin masu yin wannan abun ba su san cewa ba wani alhajin da zai shiga Makka face da record da information din sa hannun gwamnati ba gwamnati ta san waye da haka da zaran wani alhaji ya mutu an san waye kai kana ina ma kuma kafin a fara wayan nan mutuwa nawa alhazai suka yi nawa aka mutu baka san ba duk an yi ba don haka mutum ya dana shiga aikin da ba nasa ba idan nan kasan ne aka yi hatsari ina rosafi aikin su ne duk gawar da aka dauke ta hukuma ce take daukan ta a dokar kasan nan ba a daukan gawa mutum aka kawo farar hula dauki gawa ya kai ta asibiti ba a yi hukuma ce mai kaiwa to kai me naka hukuma ce za ta kai asibiti ita take da haƙƙin ta binciki waɗannan mutanen su wane ne ƴan ina ne daga ina suka fito bincike da bin diddigin su waye yana kan hukuma ne ba yana kan ka bane wannan sun mana cewa min husni islam wal itarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyan musulunci mutun ya daina shiga cikin abin da bai dame shi ba wannan bai dame ka ba fa mai tambayar ka to irin wannan sai kaga ana ta yadawa ana ta bazawa wanda tsakani da Allah kuskure ne mu kiyaye ba daidai bane ba yada hoton gawa duk wanda ya rufe yana da haƙƙi a mutunta gawarsa a rufe ta sannan kuma a ajiye ta a wuri mai mutunci sannan kuma a yi mata ajiyar da ba za ta lalace ba idan akwai dalilin da ya sa sai an ajiye ba a furta gawa ba a tiyata wa gawa ba a cire wata gaba ta gawa saboda alfarmar da gawa take da shi sai dai idan akwai wata maslaha da tafi alfarmar gawar misali a ce mace ta rasu a asibiti sai aka gano ɗan cikinta yana motsi yana da rai to shine malamai suka yi sabani za a yanka ta a ciro ɗan ko kuwa a bace kawai shine wasu suka ce a'a za a yi operation a cire ɗan shi a ceci rayuwarsa saboda idan any moment zai iya mutuwa tunda in dai ta mutu to shi ma numfashinsa ya tsaya to su wanda suke hanawa suka ce ai zai yi wahala a samo shi da rai har a ce za a yi tiyata a ciro tunda numfashinsa ya tsaya shi ma don haka wato zaton kaɗan ne na samunsa da rai samunsa ba rai rashin dacewan shi ya fi yawa don haka suke ganin karma a fara za a iya zuwa a yanka ta kuma a zo ba a same shi da rai ba shikenan an zo kuma an yi ta'adi wa gawa almuhimin wannan wata matsala ce da ita ma tana bukatan wato karatu kuma cewa nace littafin Ashimawi muke don haka ba za mu faɗaɗa abin da yawa ba mantawa ma nake dan ƙara turawa gaba ma dai waɗansu abubuwan ya kamata mu faɗe su a daidai wannan mahallin ba shaf shaf za mu tafi da littafin karami mun je manya-manya ma buɗawa almuhim a nan shine idan mutum ya mutu to yana buƙatar ƴan waɗannan haƙƙoƙi idan mace ce a kitse kanta a yi masa yawo ɗaya a dunƙula shi in tana da yawo a tsince shi a hade shi ai masa kulli daya guda daya in mai dogon gashi ne a yarfa shi ta bayanta in kuma gashi ne irin na matan kudu to shikenan sai a kulle shi kawai a bashi dan turin sa kawai shikenan in namiji ne shikenan babu wani abu goma bayan nan sai maganar wanka za a yi wa gawa wanka wannan wanka za a samu wannan gawar ko ta kasance namiji ne baligi ko mata baliga ko kuma yaro namiji ko mace idan namiji ne baligi to maza ne masu wankansa sannan masana wanka kuma masu amana wanda suka san yadda ake wankan gawa kuma suke da amana za a gabatar da wanda mamacin yayi wasiya ya wance shi shi ake fara gabatarwa idan mamacin ya ce in na mutu wane ne zai wanke ni to shikenan wanda aka wasiya shi zai wanke shi idan babu wasiya to uban mutum shi yake da haƙƙin wankansa sai dai in ya wakilta in ba uba ba to da in yana da yaya in akwai yaya yaya kafin uba in babu yaya uba in babu uba ƴan uwa in babu ƴan uwa baffanu in ba baffanu yayan baffanu haka sai dai idan wanda suke da haƙin wankan sun dubi wasu sun fi su kwarewa da sanin wankan kuma suna da amana sai suka wakilta su to shikenan sai maza masana su yi masa wanka idan mace ce mata ne za su yi mata wanka matan nan ba a sharɗanta cewa sai mamanta ko babaninta ko gwaggwanta ba mata dai wanda suka san wanka kuma suke da amana sannan babu laifi miji idan ya wanki matarsa babu laifi mata idan ta wanki mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace da nana Aisha idan kika riga ni mutuwa ni ne mai miki wanka sai kuma ya riga ta rasuwa ita kuma daga baya sai take cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lama ghassala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama illa azwajuhu yace take da a ce yanzu ne abin da ya wuce mun ya same ni to da ba mai yi wa manzon Allah sallama wanka sai matansa manzon sallama sayyidina Ali ne ya masa wanka ina ga da Zubair ibn al-Awwam nana Aisha take da su za su masa wanka kuma sayyidina Abubakar matarsa ce Asma'u bint Umayr sai masa wanka saka idan mata da miji ne to su babu wannan dokar cewa namiji a mace namiji mace a mace miji zai yi wa matarsa wanka yace duk a jira shi yayi mata wanka tsaf wannan shi yafi komai ma tsafta haka mata za ta yi wa mijinta wanka tace a jira sai ta gama kaga yana daga amfanin su kasance biyu ko uku ko hudu kenan eh mana wannan tanan wannan tatan wannan tatan wannan tatan sai su marwanka idan yara ne ba su wuce shekara ba su kai shekara bakwai ba ba su kai tamyizi ba to maza da mata duk suna iya wankan su ko namiji ne yaron ko mace ce amma in ba su kai shekara bakwai ba in mace ta kai shekara bakwai ta haura haka to ba a kawo namiji ko babanta ne a ce mata wanka babu tarbiya ce ba ladabi to hakan nan kuma namiji shi ma in ya wuce wannan matsayi ba a kawo mace ta masa wanka amma in suna kasar shekara bakwai to kowa yana iya masa wanka idan kafiri ne musulmi baya masa wanka musulmi baya wa kafiri wanka baya masa sallah baya raka shi baya binne shi ba abin da ya dame shi ko ubansa ne yayin da aka zo maganar wanka to ana la'akari da sunnonin wanka. Daga cikin sunnonin wanka shine tsaftace wannan mamacin. Tsaftace shi ya kama da wato cire masa najasar da ke jikinsa. Idan a jikinsa akwai najasa kamar jini, a wanke in mai wankuwa ne. Sannan kuma a yi ƙoƙarin fitar da najasar da ke al'aurarsa ta hanyar a ɗaga a sa hannu ta wuyansa, sai a ɗago shi kamar za a zaunar da shi, sai a tatsa cikinsa a yi ƙasa, daga cikinsa sai a yi ƙasa zuwa mara, sai a tatsa kamar sau uku, sai a ɗauki tsumma mai kauri wanda ba za a ji hannu ba zai ji al'aurarsa ba, sai a kai tsumma jikin al'aurar, sai a goge a goge a goge, sai a sake tatsawa a sake tatsawa a goge a yi haka kamar sau uku, saboda abin da ya rage wanda yake hanya ya fita. To idan aka yi haka, sai a shimfiɗa shi a kwantar da shi, za a tanadi ruwa mafi ƙaranci kala uku, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa a wanki ishi Zainab, yace da mata igsilna thalathan aw khamsan aw sab'an in ra'aytunna, wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai in kun ga hakan. Mafi ƙarancin adadin wankan shine uku, amma idan an yi sau ɗaya yayi, amma dai mafi ƙarancin abin da aka fito na sunna shine ya zama kala uku. Kala ukun nan na farko ruwa ne na kumfa, na biyu ruwa ne na turare, ruwa ne na abin na wanke jiki haka ruwa garau, na ƙarshe ruwan turare. Annabi sallama yace a wankan Zainabu, yace igfilnaha bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran, yace ku wanke ta da ruwa da magariya, ku sanya turare a ƙarshe. Kaga uku tun da haka sai a samo ruwa kala uku. Wannan ruwan kumfa ne, abu nufi da ruwan kumfa shi sidir din shine kumfar, a wancan lokacin shine sabulunsu. To yanzu idan an samu magariya ai amfani da ita, in ba a samu ba ai amfani da sabulu, sai a wanke jikinsa tas, a fara daga kai a wanke, a sa soso a wanke, a wanke fiska, a wanke jiki tas, a juya gefensa na dama a wanke bayansa, a juya gefensa na hagu a wanke bayansa, a tabbatar da an shimfiɗa kan al'aurarsa, abin da ya rufe al'aurar ba zai dinga zamewa ana gani ba. Idan an yi haka, an kammala wannan wanka, an ɗaure shi, sai a zo kuma sai a yi masa wanka irin wankan da ake yi na janaba, irin wankan da ake na haila da ruwa garau. A nan mai wankan sai ya ɗaura niyyar wankan gawa, sai ya bi gaban alwala duka ya shafa ruwa, baki da hanci sai ya dandala kawai, sai ya ɗebi ruwa sai ya dandala kawai, ta bakin ya taɓa hancin, inda ba zai sheƙa ba, miskini ne, ya zama miskini ba zai sheƙa ba. Don haka idan aka gama wannan, sai a zo a wanke kansa sau uku, a haɗa da fiskar ana wankewa sau uku, sannan sai a wanke gefen dama har zuwa ƙafa, a dawo a wanke gefen hagu har zuwa ƙafa, daga nan sai a ɗauko ruwan turare, shi kuma sai a zo sai a wanke ma jikinsa, shi ba wani doka a yi alwala a yi waye a yi waye, a wanke kawai jikin da ruwan turare sai da zai dinga ƙamshi. To idan an yi haka, in an ga dama ya isa kala uku, daga nan ba abin da ya rage sai likkafani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace an sa shi a likkafani guda uku, zara shi aka yi ba riga ba rawani. Amma idan an so ana iya riga ana rawani, da tace ba riga ba rawani kenan ana yi, in an so ana iya yi, amma shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam nasa aka shimfiɗa likkafani guda uku ɗaya akan ɗaya, aka shimfiɗa shi a kai. To sai a ɗauko ɓangaren likkafani na hagu, sai a rufe zuwa ɓangaren dama, sai a ɗauko ɓangaren likkafani na dama, sai a rufa ɓangaren hagu, sai a sake dauko bangaren hagun wancan likafani na biyu sai a rufa ai haka shi ma na uku ai masa haka idan akwai sauran kyalle a daura saman a daura kasan saboda yafi zama da yafi zauna da likafani akan abashi haka ba a rufe ba daurewan ba dole bane amma idan akwai saura da za a samu a daure to a daure to haka aka fi son likafani ya zama ya rufe kafafu ya rufe kai amma idan likafani bai rufe ya zama ba shi da yawan da zai rufe gawa gaba dayanta to a rufe kai zuwa al'aura in ya so kafafu a samu wani abu a rufa musu ko da ganye ne kamar yadda ya faru da Mus'ab ibn Umair a yakin Uhudu mayafinsa ba zai isa a rufe shi gaba daya ba sai manzo Allah sallama yace ku dauko gamba ku rufa a kafafun sai aka rufe fiskar da kafu da al'aura sai aka rufa gamba kuma akan kafafun sai aka binne a haka to wannan dangane da sa likafani kenan amma in an so yin rawani da yin riga to za su zama kala biyar kenan in an so a ƙara da kunzugu to in an yi kunzugu kuma to sai a yi wani lefe shi kuma saboda ba zai yiwu guda shida ba sai a yi lefe sai a yi kunzugu biyu kenan a yi riga uku kenan a yi rawani hudu kenan sannan kuma da shimfiɗa guda uku shine bakwai amma in an tsaya iya wancan uku da muka yi bayani to shi kenan ya wadatar to wannan dangane da likafani kenan shikenan sai a daure shi sai kuma a daura shi a makara don a kai shi a yi masa sallah amma lokacinmu ba zai wadace mu ba almuhim dama malam da sallah ya fara kuma mun iso daidai gabar sallah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga sallah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya ji kanmu mai mana rahama wa sallallahu wa sallim annabi kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أفضل نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانا يتي مالا منيني وكنت كدك الردوى مكران شاء لوكة بريد قوسان جندرسي ومن ناجع انت كالردوى صوت شيطان وباب شكا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كالردوى lokacin da aka tallata masa ita don ta zama alama na lokacin sallah sannan ya ki kararrawa a halin tafiya yayin da yace mala'iku ba sa abota da mafiyar da matafiyan da suke tare da kararrawa ko kare amma malamai abinda suka ce anan shine irin wannan kararrawa ana nufin kararrawa da take ba da alamu na kida kowa ko wani abin ko wani sound dai haka na waka ko kida amma idan kararrawa ce wacce ba ta ba da wani sound na kida kararrawa ce haka wacce kawai karace to wannan suka ce idan dalilin amfani da ita ya kama ba a cikin ibada ba to musulmai suna iya yi kamar irin a makaranta din ko kuma irin a gidaje da za a zo a taba taitar misali ko kuma wanda za a taba office taitar a fahimci alamar cewa yana magana ne duka irin wannan suka ce babu lafiya kuma idan da ya zama laifi to da dukkan mun fada cikin hatsari saboda kararrawar da ke kiran mu a waya ko ba haka ba yawa in muka ce kararrawar da za a kada a fita break haramun ce to kararrawar da ake maka fa a aljihunka ka san cewa ana neman ka kaga duk ɗaya ne shi yasa muke magana akan ringtones din nan masu waka ga wannan kuskure ne amma idan kararrawa ce wacce ba ta waka ba ce dan dai sign na cewa ana neman ka a aljihunka to wannan ba insha Allah ta'ala ba wani aibu a cikin sa ba shi ake nufi ba, amma dai kar a saka ta kuma a cikin abubuwa na ibada kararrawa. Ba za a yi kararrawa don sanar da lokacin sallah ba, ba za a yi kararrawa don sanar da lokacin shiga sallah ba, ko idan azumi yayi idan an ga wata a ji a gari ana kada kararrawa gyal gyal cewa lokaci yayi sai a yi an ga wata, to duka wannan ba za a yi, ba za a sa su a cikin shanin addini ba, saboda Annabi sallama bai karɓa ba yayin da aka nemi ta zama alama ta kira sallah. Allahu a'lam. Yace da kamar yadda aka magana zuwa masallacin yarinya, yace kamar masallacin Idi har fulawa suke suna zuwa, yaya kenan? Yaya kenan kuwa? Yaya kenan me na iya ni? Wannan kuma ya koma ga hukumomi. Ni dai a fatawa ba zan ce ba za su je ba, saboda suna fulawa. Za mu ba su fatawar haramun ne su bayyana da jikinsu ko adansu wa maza. Hukumomi kuma su ne suke da ikon su ɗauki doka a kan wacce ta karya ta saɓa wa shari'a. Amma dai Annabi sallama masallacin Idi ya yi shela ne, kowa ya zo. Matan ma ya ce da budurwa da tsohuwa, ya ce har da amarya a cikin ɗakinta, ya ce har da mai haila ma ta zo, ya ce wacce ba ta hijabi ma ta zo, amma ta'ara, ta'ara a wajen ƙawarta ta zo. To kaga irin wannan shela Annabi ya yi, mu zo mu ce za mu tare, ai kaga ba zai yi ba, sai dai doka tana nan wacce duk ta saba wa shari'a, ko a masallacin Idi ne, ko a kasuwa ne, ko a asibiti ne, ko a ko ina ne, to zunubin ta yana nan na ta saba wa shari'a. Allahu a'lam. Salam. Idan ana huduban nan kamar su ɗan agaji ana sa su gyaran sahu da waye da sauransu, to za ka ga abubuwan sun ɗan fara canzawa a masallacin yamma na juma'a. Abubuwan sun fara canzawa, da can haka ne kusan duk sanda ka je masallacin yamma na juma'a za ka samu ana huduba, ana bi da akwatin neman taimako yan agaji, kuma za su dinga bi, kuma suna buɗe wuri su ce wannan ya shigo, wancan ma ya shigo da sauransu. To amma da faɗakarwar ta faɗaɗa gaskiya an fara bari, kuma kamata ya yi a bari a ko'ina ma, saboda babu dalilin da zai sa a yi hakan ɗin. In an fara kutuba to kowa kuma hakura yi, kaɗai wanda yake da ƙudurin ana kutuba ya yi wani aiki, sai dai idan aikinsa ya shafi security na rayuwar masallata. Idan ɗan agaji ne da yake bakin gate, wanda duk mai shigowa sai ya shuna masa wannan ya wannan scanner, to kaga wannan tsaro ne na rayuwa. Da haka wannan laruri ne zai ci gaba da aikinsa ko da ana kutuba. Amma shi ma tunda laruri ana yin sa ne gwargwadon mai, gwargwadon bukata. Da haka aikinsa shine duk wanda ya zo wucewa kawai ya shuna masa scanner ya wuce. To kuma ba zai ce tunda an ba shi dama shi aikinsa, an ba shi dama ya ci gaba da yi, ce malam wani an fito kenan sai zanna fitowa, yana shafawa yana ba, a ba zai yi wannan ba. Ruwansa ko sallama ba zai yi mutum ba, saboda baya daga cikin aikinsa, iya aikinsa kawai zai. Sahu kuma, sahu a masallaci baya farawa sai an gama ikama, sahu yake farawa. Don haka wannan abin da ake yin, inda ake za a yi shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutumin nan ya shigo yake tsallake mutane, ai wuri ya gani yake tsallakowa, amma sai ce masa kai zauna ka makara kuma ka zo kana fitar da mutane. Kaga inda akwai bukatar ya zo ya cike wurin, to da ba zai hana shi ba, sai ba shi ya zo ya cike. To shi sahu dokarsa tana farawa ne bayan an yi ikama. Don haka liman na liman ne masa, ba na wani na liman ne. Idan an gama ikama shi kuma sai ya tambihi akan sahu, ce ai sahu, in ya san mutane sun hankalci sahu ma sun iya, shi kenan ba sai ya faɗa ba. Saboda Annabi sallama yakan yi haka, wani lokacin ya san an gane sahun nan an yi ikama baya cewa komai, shi ne wata rana ya juya sai yi kabbara bai yi magana bai ce komai ba, sai Allah ya nuna masa wani ya yi haka da kirjinsa ya bankaro ya turo, sai ya juya ce masa kai gyara kirjinka, ina gani ta baya sallallahu alaihi wasallam. Don haka sahu na liman ne, wannan aikin a daina yinsa, in an tashi an yi ikama to kowanne sahu zai daidaita, kowanne sahu zai daidaita insha Allah ta'ala. To malam a'a to ku biyun nan ku ne iya ku muka gani insha Allah. Eh mun yi magana akan tallata hoton gawa, to ina ga kuma wanda hotonsa yana raye ake dauka sai a dinga yadawa. To magana da muka yi mun yi akan gawa ne, shi yasa mu ce komai akan wannan ba kuma saboda ba mu san fadadawa. Fadadawa tana sa a shiga wani abu daban, amma dai wannan ma yana na kan kaida ai. To hakiki kansa tallata mutuwar tukunna mai matsayin sa a shari'a, shi kansa tallata mutuwar annabi ya hana. Ana fadan mutuwa ne kadai ga wanda abin ya shafa don ya sani, sannan kuma ga mai halartar jana'iza. Idan sanar da mutuwa ba gayyatar jana'iza ba ce, ba kuma sanar da wanda abin ya shafa ba ne, wannan bid'a ce. Bid'a ce, za ka ga mutum ya rubuta Allah ya yi wa kaka ta rasuwa, mahaifiyar babana jana'iza a kofar gidanmu. Kaga jana'izar ma ke gayyata, amma da su waye jana'iza a kofar gidanmu? Kaga ni ban san waye shi ba, amma wani gari yake ban sani ba. Da haka sai kaga waɗanda ya kamata su san abun sun san shi, da su yake, amma gaya wa duniya. Wani yana rubutu a Facebook amma ni yake da mutanen azare yake magana, mutanen azare kuma a wanda suke cikin Facebook nawa ne, ai kwayar gashi ne akan mutum. Ai Facebook ya wuce da tun mutum yake tsammani. Don haka tallata mutuwa bid'a ne. To shi kuma hoto, shi kansa hoto, an ka koma me matsayin hoto a shari'a? Za a ɗauke shi a dinga yaɗa shi ana turawa. Kaga duk abin wato mun ki shiga ne, saboda ba wai don mun halatta ba, a saboda kawai takaita karatunmu ga abin da muke magana a kansa. Na'am, da baya ko daga farko? Yi wankan janaba, alwala ake fara yi ko wankan ake fara yi? To haka wankan gawa ma iri ɗaya ne, iri ɗaya ne. Allah ya taimake ka. Sallallahu wasallam annabi karim wa alihi wasahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.